إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan anguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 2 ga watan jumadal ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 24 ga watan goma miladiya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul qalam wannan kuma shine darasin mu na 4 a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
Allah madaukakin sarki yake cewa inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im Allah yake cewa lalle ga masu takawa a wajen ubangijin su suna da aljannatayya ta ni'ima Allah yace afanaj'alul muslimina kal mujrimin shin yanzu za mu sanya wa'anda suke musulmai ne kamar wa'anda suke kangararru ne Allah yace malakum kaifa tahkumuna malakum mi yasame ku kaifa tahkumuna takakane kuke irin wannan hukuncin am lakum kitabun fihi tadrusun Allah yace ko dai kuna da wani littafi ne fihi tadrusuna wanda a cikin shi kuke karantawa inna lakum fihi lama takhayyaru cewa lalle a cikin shi kuna da abin da kuke zaba ma kanku am lakum aymanun alaina shin wai ko kuna da wani alƙawali ne na rantsuwa tabbatacce a kanmu balighatun ila yawmil qiyama wanda har ranar tashin alqiyama inna lakum lama tahkumun cewa a cikin shi kuna da abin da kuke hukunta ma kanku Allah ya ce salhum Allah ya ce ka tambaye su ayyuhum wane ne daga cikin su bidhalika za'im yallamunce musu haka Allah ya ce am lahum shuraka ko dai suna da abokanin tarayya ne falyatu bi shuraka'ihim to su zo da falyatu bi shuraka'ihim to su zo da abokanin tarayyan nasu in kanu sadiqina in su sun kasance masu gaskiya ne Allah madaukakin sarki yana ba mu labari a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta kafiran Quraishawa suna raye cewa su ma duk da busu yi imani ba, busu ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. To idan an tashi ranar tashin alkiyama, su ma suna da babbar rabo. Gumakan da suke bauta ma za su ba su aljannatayya wadda tahi aljannan masu imani. Sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu cewa wannan magana da suke magana ce ta ƙarya, magana ce wadda ko a garin mahaukata ba za a yi wannan ba, a ce da mutumin da ya zo duniya ya amshi imani, da mutumin da ya zo duniya ya holi ya bauta ma gumaka yayi abin da yake so. Kuma idan an tashi ranar tashin alkiyama, Allah ya sanya shi ya zamanto ɗaya da wanda ya yi imani, a ba kafiri aljanna, kuma a ba wanda bai yi imani ba shi ma aljanna. Allah ya ce wai me ya same su, suna da taɓin hankali ne ma da ya ba su dama har suke tunanin idan an tashi ranar tashin alkiyama duk da ba su yi imani ba, Allah maɗaukakin sarki za ya ba su aljannatayya irin wanda ya ba masu imani. Allah ya ce wai ko suna da wasu littattafai ne wanda aka sabkar musu, wanda a cikinsu ake gaya musu cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama za su zaɓi abin da suke so na kayan ni'ima, za su zaɓi abin da suke so na kayan lambu, za su samu abin da suke so irin sakamakon da Allah ya yi ma masu imani. Sai Allah ya ce musu wai ko ku dai Allah ya musu wani garanti, Allah ya musu wani alƙawalin cewa, Allah ya rantse musu cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama abinda suke hukunta ma kansu cewa za a sanya su aljanna. Allah ya ce shi ne ya musu alkawalin zai musu haka, ko ko dai ƙaryace-ƙaryacensu ne suke yi ba su da wani dalili akan haka. Sai Allah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi ya tambaye su wane ne a cikinsu ya lamunce musu cewa su je su yi kafirci, su je su bauta ma gumakansu, su yi abinda suka ga dama. Wane ne ya lamunce musu cewa idan sun zo duniya sun hole, kuma idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai ba su aljanna. Allah ya ce ko suna da wasu abokan tarayya ne wanda suna tunanin wannan abokan tarayyan nasu idan an tashi ranar tashin alkiyama za su zo su tagaza musu su ba su sakamako irin wanda Allah maɗaukakin sarki ya tanada ma masu imani. Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, Allah yake cewa lalle ga wa'anda suka yi imani, suka yi taqawa, suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce inda rabbihim, a wajen ubangijinsu, idan an tashi ranar tashin alkiyama jannatin na'im, suna da aljannatayya, aljannatayya wadda take ta ni'ima ce. Idan bu manta ba a baya, Allah maɗaukakin sarki da ya yi mana bayani cewa wa'annan wanda babansu ya bar musu gadin gona suka yi alƙawalin cewa za su je su girbe wannan gonar su kwashe alheran da ke akwai ciki ba tare da sun ba da zakka ba, ba tare da sun ba da haƙƙin Allah ba, ba tare da sun ƙyamma miskinai ba. Sai Allah ya ba mu labarin cewa ai ya turo wani bala'i, an turo wata wuta wadda ta ƙone wannan gonar tasu. Saboda me yasa? Saboda sun yi niyyar cewa za su hidda alheran wannan gona ba tare da sun ƴamma kowa ba, ba tare da sun hidda haƙƙin Allah ba, ba tare da sun ƴamma miskinai ba. To dan Allah ya kwantar ma mai imani da hankali, sai ya ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, Allah ya ba mu labarin cewa su wa'ancan gonar tasu Allah maɗaukakin sarki ya rige ya ƙonar da ita, bala'i ya sabko mata a cikin dare wanda ya ƙone ta ƙurmus. Sai Allah yake bayyana ma masu imani a cikin wannan aya cewa to shi kuma duk mutumin da ya ji tsoron Allah, ya kiyaye dokokin Allah, ya amshi musulunci, ya yi abin da aka umarce shi, ya bar abin da aka hana shi, Allah ya ce to idan an tashi ranar tashin alkiyama yana da wata aljannatayya ta ni'ima. Wannan aljanna ba irin aljanna bace ba ta duniya, ba irin gona bace ta duniya, ba irin jardan bace ta duniya, wadda koda alherinta bai ƙone ba, koda Allah bai jarabce ta da ƙonewa ba, to za a waye gari wannan alherin ya ƙare mai ƙarewa ne. To shi yasa Allah ya tabbatar ma masu imani da cewa kada abin duniya ya ɗaga musu hankali, kada ganin cewa an ba wasu abun duniya ya tada musu hankali su Allah madaukakin sarki idan an tashi ranar tashin alkiyama a rayuwar da ba ta karewa Allah ya tanada musu aljannatayya wadda ta ni'ima ce wadda babu yadda za a yi ta kare babu yadda za a yi a ce wani bala'i ya same ta ta kone anan Allah madaukakin sarki yake cewa inna lil muttaqina lalle ga wa'anda suka ji tsoron Allah madaukakin sarki koko ga wa'anda suke da takawa a kalkashin wannan aya malamai suke cewa ita wasiya cewa a ji tsoron Allah madaukakin sarki shine wasiyar da Allah madaukakin sarki yayi ma annabawa ita ce wasiyar da Allah madaukakin sarki yasa annabawa suka yi ma junan su cewa anittaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah yake cewa walaqad wasayna alladhina utul kitab Allah ya ce a hakikanin gaskiya mun yi wasiya ga mutanen da muka ba su littahi Allah ya ce min qablikum wa'anda suka gabace ku wa iyyakum Allah ya ce da kuma din karan kanku anittaqullaha cewa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki haka idan ka dauki annabawa zaka ga cewa dukkanin annabin da Allah madaukakin sarki ya turo to wasiya ta farko da yake yi ma al'ummar shi wasiya ta farko wanda yake tsinkaya ma mutanen shi shine cewa su yi kokari su ji tsoron Allah madaukakin sarki wani daga cikin salaf ya zo zai rabuwa da shi da dan uwan shi sai yake nuna damuwa akan cewa zai rabu da shi da dan uwan shi sai yake ce mishi manittaqillah duk mutumin da ya ji tsoron Allah fala wahshata alai yake ce mishi duk mutumin da ya ji tsoron Allah madaukakin sarki to wannan mutumin ba zai samu kansa a cikin fargaba ba zai samu kansa a cikin damuwa ba koda ko za ya rasa kowa a duniya saboda Allah madaukakin sarki yana tare da shi idan dai ya ji tsoron Allah madaukakin sarki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo yi ma mutane wa'azi a cikin mau'izar shi wadda malamai suka ce ita ce wa'azi shine wa'azi na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma al'ummar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya lura cewa kwanukan shi sun ƙare lokacin da ya lura cewa akwai wahala ya sake haduwa da al'ummar shi sai ya tara sahabban shi gaba daya sai da suka taru waje guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce da su ku tsaya da sallah ba bai ce da su ku ba da zakka ba bai ce da su ku yaki ba lokacin da manzon Allah ya tara su sai yake ce musu usikum bi taqwallahi azza wajal manzon Allah yake cewa ina mai yi muku wasiya da cewa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki was-sam'i wat-ta'a manzon Allah yake cewa ku ji kuma ku yi da'a wa in kana abdan habashiyan manzo Allah yake ce ma sahabban shi koda ku bawa ne dan garin Habasha aka dora shi a matsayin shugaban ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi mishi biyayya kuma ku yi mishi da'a kuma ku saurara ga abin da yake umarta ku matukar dai abin nan bai saba ma Allah madaukakin sarki ba to wannan yana nuna maka cewa babu abin da zaka dasa a cikin zuciyar mutum ya rayu babu abin da zaka dasa a cikin zuciyar danka ko a cikin zuciyar wanda kake so shine ka kin samu shi tsoron Allah madaukakin sarki idan kai kokari ka tura tsoron Allah madaukakin sarki a cikin zuciyar ƴaƴanka ko a cikin zuciyar wanda kake so to insha Allah koda ko bayan baka raye wannan mutumin babu wani fargaba cewa zai rayu yana mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki amma a duk lokacin da ka samu mutun tsoronka ko ka sama danka tsoranka ko ka sama matarka tsoranka ko ka sama wani mutum wanda yake kalkashin ka tsoranka to a lokacin da baya tare da kai zai yi abin da ya ga dama a lokacin da ka tura shi karatu ko a lokacin da ya rabu da kai na tsawon wata guda to dukkanin abin da ka hana shi yayi na tsawon shekara 20 ko 30 zaka ga cewa ya dawo yayi wannan abin hamma ya lumka amma a lokacin da aka gina tsoron Allah a cikin zukatan mutum to a lokacin nan ne dan adam zai rayu rayuwa irin wadda ake so yayi haka idan mutum yayi kokari ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki shi a karan kanshi to yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya tsare masa zuri'an shi koda ko bayan baya da rai idan mutum yayi kokari ya kiyaye dokokin Allah ya kamanta to koda baya da ko dala Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin cewa bayan rayuwar shi ba zai bar bayan shi ta tagayyara ba a cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki yake cewa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida Allah yake cewa mutumin da yake jin tsoro yana da zuriya wanda shi talakka ne baya da komai yana tsoron idan ya mutuwa zai kulawa da ƴaƴan shi yana tsoron idan ya mutuwa zai ba ƴaƴan shi abinci su ci yana tsoron idan ya mutuwa zai biya ma ƴaƴan shi gidan hayan da za su shiga su zamna ko yana tsoron wa zai biya ma ƴaƴan shi kuɗin karatu Allah ya ce to ga magani shine falyattaqullah Allah ya ce kai a karan kanka ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah Allah ya ce wal yaqulu qawlan sadida kuma su faɗi magana magana wadda take ingantacciya tabbatacciya ashe idan muna so Allah madaukakin sarki ya tsare mana bayan mu to ba wai zuwa zami ba mu ta gina musu gidaje mu ta sayan hilaye bayan gari mu ta sayan gonannaki muna ajewa mu ta ashe kuɗi a banki idan dai bugu mu ji tsoron Allah ba to ko trillion nawa ka bar musu wannan kuɗin zai zo ya wulakance ya ƙare a banza su ba su amfana ba mai yiwa ma su ƙarar da shi a cikin saban Allah madaukakin sarki amma a lokacin da ka shibka tsoron Allah a zukatansu kuma kai ma ka kiyaye dokokin Allah to wannan alƙawali ne daga Allah yayi alƙawalin cewa ba zai taba bari ba bayan mutum ta lalace idan muka koma a cikin suratul kahf a cikin qissa al-khidr ko ku wanda ake ce ma khidr lokacin da ya taho da shi da annabi Musa sai Allah madaukakin sarki ya nuna mishi wata katanga wannan katangar wani mutum ne mutumin kirki ya aje abun ya aje gwalagwale ya aje kaya na kudi a ƙarƙashin wannan katanga sai ya kawo gini ya aza saboda yana tunanin a garin su akwai sarki wanda yake azzalimi ne yana tunanin idan Allah madaukakin sarki ya sa ƴaƴan shi sun girma Allah ya tsinkayar da su wannan dukiyar domin su doka su amfana da ita to Khidir da shi da annabi Musa lokacin da suka zo a wannan garin sai suka ga wannan katangar tana shirashiran faduwa sai Allah madaukakin sarki yayi ma Khidir wahayin cewa wannan katangar su yi kokari su tada ta su gyara ta duk da cewa da suka zo garin ba a tarbe su ba ba a ba su ruwa ba ba a ba su abinci ba ba a ba su masalki ba amma Allah madaukakin sarki ya umarci Khidir da cewa wannan katangar da za ta hwadi su gyara mata zama su daidaita ta ta tashi daidaita zamna annabi Musa yake tambaya Khidir yake ce mishi dan me yasa za ka gyara musu katangar su amma bayan cewa su ba mutanen kirki bane ba su ba mu abinci ba ba su tarbe mu ba ba su karrama mu ba amma dan me yasa za ka zo ka tada wannan katangar sai yake ce mishi wa ammal jidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك yake ce mishi ai wannan katanga da ka ga mun tada ta katanga ce ta kasance ga wa'ansu yara guda biyu marayu wa kana abuhuma salihan yake cewa baban su ya kasance mutumin kirki ne me yasa Allah madaukakin sarki yayi wahayi da cewa a tada wannan katangai saboda idan katangar ta fadi ƴan gari za su ga wannan dukiyar da sarkin gari za su ga wannan dukiyar domin su kwashe Allah madaukakin sarki sai ya musu wahayi cewa su tada wannan gonai wa kana tahtahu kanzul lahumma yake cewa a ƙalƙashin wannan katangar akwai kanz akwai gwalagwale na arziki da baban su ya aje musu to Allah madaukakin sarki yayi niyyar ya tsare musu wannan gwalagwalan ne har in sun girma su same shi wannan kissa ce mai nuna cewa fargaba da muke yi ta baya fargaba da muke yi na ƴaƴa fargaba da muke yi da wanda muke kula da su wa zai kula da su bayan ba mu nan to shine mutum ya ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah zai tado wahayi daga sama ya umarci Khidir da shi da annabi Musa domin su gyara wannan katangar ba dan komai ba saboda Allah madaukakin sarki ya sa baban su ya kasance mutumin kirki ne to haka kai ma haka ni ma idan muna so Allah madaukakin sarki ya kula mana da bayan mu to shine cewa mu kamanta dokokin Allah mu tsare dokokin Allah madaukakin sarki al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim a cikin littafan su na hadisi sun fitar da hadisi daga Abu Huraira yadda Allah ta kara tabbata a gare shi aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram aka tambayi manzon Allah a cikin mutane wane ne wanda yafi kowa karamci wane ne wanda yafi kowa daraja wane ne wanda yafi kowa matsayi wane ne wanda yafi kowa zama mutum manzo Allah yake cewa akramuhum indallahi atqahum manzo Allah yake cewa wanda yafi kowa karamci wanda yafi kowa zama cikakken mutum a wajen Allah atqahum shine mutumin da yake kowa jin tsoron Allah madaukakin sarki to idan dai kana so ka samu matsayi kana so ka samu daukaka kana so ka samu yabo a wajen Allah madaukakin sarki to shine mutum da yake kokari ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki akwai wani malami ana ce mishi Al-Haris Al-Muhasibi wannan malamin yana da wani littafi wanda ya sa mishi suna Ar-Riaya yake cewa a kalkashin wannan aya inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im yake cewa lalle ga wa'anda suke da takawa a wajen ubangijin su jannatin na'im suna da aljannatayya ta ni'ima yake cewa awjaballahu fi tadyi'iha ghadabahu wa iqabahu yake cewa a cikin wannan littafin Allah ya wajabta hushinshi da uqubar shi ga mutumin da babu takawa babu tsoron Allah madaukakin sarki a cikin zuciyar shi yake cewa wa ja'ala al-qiyama miftahan li kulli khairin fi dunya wal akhirah Allah madaukakin sarki ya sanya a kalkashin tsoron shi da bawa zai yi to Allah ya sanya dukkanin wani alkhairi na duniya ga dukkanin wani alkhairi na lahira ga mutumin da yake da tsoron Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah yake cewa duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah to yaj'al lahu makhrajan Allah da ya sanya mishi mafita a dukkanin abubuwan da yake tsoro a dukkanin abubuwan da suka ciccire na rayuwar duniya Allah yake cewa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah madaukakin sarki zai arzuta shi ta inda baya tunani haka ya ci gaba da cewa wa li ahliha adda Allahu aljanna yake cewa saboda masu takawa ne ma Allah madaukakin sarki ya halicci aljanna wa li ahliha ja'ala al-amna fil akhirah yake cewa akan kuma takawa ne Allah madaukakin sarki ya sanya aminci ga mutanen da suke tsoron Allah a ranar tashin alkiyama lokacin da kowa yake firgici lokacin da kowa yake shiga halin kakani ke yi lokacin da kowa zai rude lokacin da mace mai ciki yauma tad'u madha taqulu al-aya lokacin da mace mai ciki za ta bar lokacin da mace mai ciki za ta bar abinda ta aiwa ta ruga da gudu lokacin da dan uwa zai ga dan uwan shi yauma firru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani lokacin da Allah madaukakin sarki za ya sa mace dan adam idan ya ga dan uwan shi ya ruga da gudu uwa idan ta ga danta ta ruga da gudu miji idan ya ga matar shi ya ruga da gudu saboda kada ya nuna cewa ma ya san shi a gaban Allah madaukakin sarki ko ya nemi cewa ya bashi wani abu a cikin ladan shi yake cewa wa li ahliha ja'ala Allahu al-amna fil akhirah ga mutanen da suke jin tsoron Allah ne Allah madaukakin sarki ya sanya takaya sanya aminci a ranar tashin alkiyama Allah ya madaukakin sarki yake cewa Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun lokacin da za a zo ranar tashin alkiyama tun a duniya lokacin da mala'ika ya zo dokar ran mutumin da yake kamanta dokokin Allah mala'iku za su ce mishi kada ka damu kada ka firgita akan abunda zai same ka da abunda zaka bari na bayanka yake cewa wa iyyahum wa ada qabulil a'mal yake cewa haka hatta karban aiki da Allah madaukakin sarki zai yi na bawa to yana da sharadi sai in mutumin ya kasance yana da takawa a cikin zuciyar shi sai in mutumin ya kasance yana kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki anan ne Allah madaukakin sarki zai karbi aikin shi diyan annabi adam lokacin da suka samu matsala a junan su daya kashe daya yake ce mishi innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin yake ce mishi kadai Allah madaukakin sarki yana amsa aiki ne min almuttaqin ga mutanen da suka kasance suna da takawa ga mutanen da suke kasance suna kamanta biyayya ga dokokin Allah madaukakin sarki wannan yana nuna maka cewa mutum idan shi yafi kowa nafila idan shi yafi kowa zikiri idan shi yafi kowa sadaka idan dai babu tsoron Allah madaukakin sarki a cikin zuciyar shi to Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan aikin ba balle ma idan ya kasance akwai wani dugo na shirka a tattare da wannan mutumin yake cewa wa iyahum samma bil wilaya yake cewa wa'anda Allah madaukakin sarki yace shine waliyan shi shine sune ɗan fadar shi sune majibuncan shi sune wanda Allah madaukakin sarki za ya nuna su a ranar tashin alkiyama yace wa'annan sune mutane na sune ɗan kungiyata yake cewa sune mutanen da suka kasance suna jin tsoron Allah madaukakin sarki yake cewa wa rafa anhumul huzna fi yawmil makhafati wal ahzan yake cewa haka kuma Allah madaukakin sarki za ya dauke ma mutanen da suka kasance suna jin tsoron Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama Allah za ya yaye musu duk wani abun da suke da shi na fargaba yake cewa illa tarati ahwalin ta ummul khalaiq yake cewa abinda in kaga abinda ya samu mai imani a ranar tashin alkiyama shine abinda ya shahi kowa kamar jira da za a yi kamun Allah madaukakin sarki yayi hisabi to wannan kaga kowa yana cikin rana kowa yana cikin rudu to amma idan dai abu ne wanda ya shahi azaba na mutane daban-daban to Allah madaukakin sarki yakan sa aminci a cikin zukatan waɗanda suke jin tsoron shi a duniya yake cewa walahum ja'alan nasra fid dunya wal ma'unata ala ta'atihi yake cewa su kadai ne masu imani su kadai ne Allah ya sanya musu cin galaba a rayuwa ta duniya duk mutumin da kake tsoron ya mamaki da duk mutumin da kake tsoron ya toshe ma hanyar ka ta cin abinci ko duk mutumin da kake tunanin zai iya sawa a kore ka daga aiki to idan dai ka sa tsoron Allah madaukakin sarki to Allah ya yi alƙawarin cewa zai baka kariya a duniya yake ja wal ma'unata ala ta'atihi kuma Allah zai agaza maka a wajen yi mishi da'a sai kaga cewa lokacin da mutane suke jin wahala azumi kai baka jin wahalar shi lokacin da mutane suke jin wahala ta karatun alqur'ani kai baka jin wahalar shi lokacin da mutane ba su iya tashi cikin dare su bauta ma Allah madaukakin sarki to idan mutum yana da takawa yana kamanta tsoron Allah yana kamanta biyayya to sai Allah ya sauƙaƙe mishi duk wata hanya ta ibada sai kaga yana yin abubuwan shi na ibada ba tare ba da ya gaji ko ya kosa yake cewa walahum ja'ala al-makhraja min kulli diqin daqa 'ala al-ibad yake cewa mutane wanda Allah madaukakin sarki yayi musu alƙawarin cewa zai fudda su daga cikin kunci na duniya su ne mutanen da suka kasance suna jin tsoron Allah madaukakin sarki sannan wannan malamin ya karanta wannan ayar yake cewa wajannatin ardu has-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin Allah madaukakin sarki ya tana da wata aljanna wadda girmanta ya kai girman sama haka fadinta ya kai fadin ƙasa Allah ya ce u'iddat lil muttaqin yace Allah ya tana da wannan ne kadai ga mutanen da suka kasance suna jin tsoron Allah madaukakin sarki zan sun musanna yake cewa fa hal tara fiha mawdi'an li ghairi muttaqin yake cewa mutun ya tambaye kanshi shin yana ganin cewa a cikin aljanna akwai wuri wanda wani wanda baya da imani wanda babu dugon imani a zuciyar shi yana tunanin cewa zai shiga aljanna mutumin da zai zo a duniya ya shirke shirken shi mutumin da zai zo a duniya ya turbuda turbudan shi mutumin da zai zo a duniya a ce mishi Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma duk da haka ya kauda kai yake cewa fa hal tara fiha mawdi'an shin yanzu yake cewa mutum ya sa hankalin shi ya auna ya gani yana tunanin cewa wai a cikin aljanna akwai wani wuri wanda aka tanada ga mutumin da shi tunda ya tasa a rayuwar shi babu tsoron Allah madaukakin sarki a ciki haka duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to Allah madaukakin sarki za ya sanya shi a ranar tashin alkiyama ya zamanto yana saman mutane dukkaninsu Allah yake cewa zuyyana lil ladina kafaru al hayatud dunya Allah yake cewa an kawata ma wa'anda suka kafirce an kawata musu rayuwar duniya sai suke zatan cewa dan abin da za su hau na mota ko dan abin da za su shiga na gida iya shi kenan rayuwar duniya ta kare suna yi ma masu imani izgili Allah yake cewa wayaskharuna min alladina amanu haka kuma wanda ba su yi imani ba sai na izgili ga wa'anda ba su yi imani ba Allah ya ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah Allah yace idan an tashi ranar tashin alkiyama za ya rama ma masu imani sai su kasance suna saman kafirai a ranar tashin alkiyama. Allah yace wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah madaukakin sarki shine yake arzuta mutumin da ya ga dama bighairi hisabin ba tare da an kididdige abinda za a bashi ba na aljanna, ba tare da an kididdige abinda za a bashi ba na alkhairan duniya. Haka kuma duk mutumin da yake da takawa, yake da tsoron Allah madaukakin sarki, to za ya samu wani matsayi wanda babu wanda za ya samu wannan matsayin a ranar tashin alkiyama sai mutumin da yake da takawa, yake da tsoron Allah madaukakin sarki. Allah yake gaya mana cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Allah ce fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir. Haka Allah madaukakin sarki yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama lalle masu takawa suna da aljannatayya, suna da wasu aljannatayya wadda koranmu suna gudana a cikin shi. Allah ya ce fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir, za a yi musu wani matsayi, za a yi musu wasu kujeru na gaskiya, za su zamna kusa da Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama. Haka kuma yana daga cikin abun da mutumin da yake jin tsoron Allah za ya samu a ranar tashin alkiyama shine za ya ga Allah madaukakin sarki ido da ido. Lokacin da Allah za ya sa masu takawa a aljanna, lokacin da Allah za ya sa masu imani a cikin aljanna, sai mai tambaya ya yi tambaya ya yi shela ya ce Ubangijinku yana tambaya shin akwai wani abu da aka tauye muku a cikin wannan aljanna? Sai su ce a'a ya Ubangiji, babu abin da aka tauye mana a cikin wannan aljannar, mun samu dukkanin wani abin da muke so. Allah madaukakin sarki fa yukshafu anil hijab, sai Allah madaukakin sarki ya sa a yashe malillibi, sai su ga Allah madaukakin sarki da zatin shi, su ga Allah madaukakin sarki ido da ido. Wanda annabi Musa lokacin da ya nemi cewa ya ga Allah madaukakin sarki, Allah yake ce mishi lan tarani. Allah yake cewa ni ba a gani na a duniya, walakin yanzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Lokacin da annabi Musa ya nemi cewa yana so ya ga ubangijin shi, Allah ya ce mishi ni ba a gani na a gidan duniya, amma kai duba zuwa ga wancan dutsen. Idan falamma tajalla rabbuhu liljabal, lokacin da ubangiji ya bayyana akan dutsen, falamma tajalla rabbu ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, sai ga dutsen ya narke ba a ganin komai sai haske, sai annabi Musa ya fadi yana somamme. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi isra'i da shi, aka yi mi'raji da shi, aka tambaye shi shin wai kaga Allah madaukakin sarki, manzon Allah yake cewa nurun anna ara, manzon Allah yake cewa Allah madaukakin sarki haske ne, takaka za a gane shi. Haka bayan ya rasu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye mata Aisha, aka ce mata wai shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin shi lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi? Aisha take cewa man haddasaka anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kafara, take cewa duk mutumin da yace maka faqad kadhaba, take cewa duk mutumin da yace maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin shi a duniya, tace wannan mutumin ya jingina ƙarya ga manzon Allah, kuma ya jingina ƙarya ga Allah madaukakin sarki. Idan da za a iya ganin Allah madaukakin sarki a duniya, to da annabi Musa zai iya gane shi. Da za a iya ganin Allah madaukakin sarki a duniya, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga ubangijin shi. Amma Allah ya boye cewa ba za a gane shi ba sai ranar tashin alkiyama, gawa ga mutanen da suka yi imani, ga mutanen da suke da takawa, ga mutanen da suke da tsoron Allah madaukakin sarki. Kai tamkar wani tagoma shine tamkar wani albishir ne Allah madaukakin sarki ya tanada ga waɗanda suka yi imani. Dan haka babu wanda zai ga zatin Allah, babu wanda za ya ga Allah madaukakin sarki sai mutumin da yake da imani. Haka duk mutumin da yake da takawa, to Allah madaukakin sarki za ya sa ya ganshi a ranar tashin alkiyama. Allah kuma ya ba mu labari a cikin alqur'ani, yake cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, Allah madaukakin sarki yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama za a sa huskaken masu imani sifari tas. Allah yake cewa saboda me yasa ila rabbiha nadhira, saboda za su ga ubangijinsu a ranar tashin alkiyama. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa afanaj'alul muslimina kal mujrimina, Allah yake cewa shin wai yanzu mu za mu sa mutanen da suka zo duniya suka amsa musulunci ba su yi shirka ba, ba su bauta ma gumaka ba, za mu sanya su kal mujrimina kamar kangararru waɗanda suka zo a duniya suka bauta ma gumaka, suka zo a duniya suka yi shirke-shirkensu, suka zo a duniya suka yi ƙulle-ƙullensu, suka zo a duniya suka yi abin da suka ga dama. Allah ya ce shin yanzu saboda rashin adalci kana ganin cewa mu za mu daidaita a tsakanin waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba? Allah ya ce wannan zance ne na banza, Allah ya ce wannan zance ne wanda babu hujja a kan shi. Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a cikin suratul sajada, Allah yake cewa afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun, Allah ya ce shin yanzu mutumin da yake fasiki da mutumin da yake da imani, Allah yake cewa wannan la yastawuna, babu yadda za a yi ka daidaita su. Yake cewa ammal ladina amanu wa amilus salihat, Allah ya ce amman kaga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kirki, Allah ya ce falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'maluna, Allah ya ce suna da aljannatayya wadda ita ce makomarsu, Allah ya ce nuzulan bima kanu ya'maluna, Allah ya ce masabki ne aka yi musu saboda abinda suka kasance suna aikatawa na tsoron Allah a duniya. Allah ya ce wa ammal ladina fasaqu, Allah ya ce amman kaga waɗanda suka zo duniya suka kangare suka yi fasikanci, Allah ya ce fama'awahumun naru, Allah ya ce wa'annan makomarsu ita ce wuta. Haka idan ka koma a cikin suratul sad, Allah maɗaukakin sarki yake cewa am naj'alul ladina amanu wa amilus salihat, Allah ya ce wai ko kodai za mu daidaitawa tsakanin waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kirki, Allah ya ce kal mufsidina fil ard, shin yanzu za mu maida su kamar waɗanda suka zo a duniya suka hole suka yi abin da suka ga dama? Allah ya ce am naj'alul muttaqina kal fujjar, Allah ya ce ko kodai za mu sanya waɗanda suka yi imani kamar waɗanda suka kasance kangararru ne a nan duniya. Wannan kuma yana nuna maka cewa hatta a duniya Allah maɗaukakin sarki a tsakanin matan mutum ma Allah cewa yayi walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, Allah cewa yayi mutum idan dai yana da mata bi ba zai iya daidaitawa a tsakanin waɗannan matan ba. Me yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za ka iya daidaitawa a tsakanin su ba? Saboda da wadda take ma biyayya, da wadda take ma ladabi, da wadda take ma da'a, da wadda in ka ce ai za ta bari, da wadda in ka ce ai za ta yi, yaya take da wadda ita ba a isa a sanya ta ba kuma ba a isa a hana ta ba? To tun a duniya hatta ɗan adam ba za ka ga yana daidaitawa tsakanin mai yi mishi biyayya ba da wanda ba ya yi mishi biyayya. Haka mutum kamar yadda al-Imam al-Baqi ya kawo a cikin littafin shi Nazmud Durar yake cewa koda mutum yana da bayu guda biyu, da bawan da yake biyayya yake da'a, da bawa wanda shi ba ya biyayya, za ka ga cewa wajen mu'amalan su ma ba ɗaya ba ne ba. To hatta bawa mutumin da yake yi mishi ladabi yake yi mishi da'a, za ka ga cewa shi yake ƙoƙarin ya jawo a jiki, ko a gida za ka ga cewa wanda ake ƙoƙarin a jawo a jiki a nuna mishi hanya ta neman kuɗi, ko a baya jari, ko a yi mishi wani abu wanda zai kula da rayuwar shi, sai ka ga cewa yana da biyayya yana da da'a ga uwayen shi. Amma wanda ya kasance shi kangararre ne, idan an sa shi ba zai yi ba, idan an ce bari ba zai bari ba, za ka ga cewa ko a gida wannan babu ruwan kowa da shi. Idan dai an yi abinci dan kai ce ba a bashi ba za a yi ba a bashi, amma za ka ga cewa a ɓoye ana wasu abubuwa na kyautatawa wanda shi ba a yi mishi. Haka a cikin suratul hashr Allah maɗaukakin sarki yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun, Allah yake cewa ba za a yi wa ba a ce mu daidaita tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna. Allah ya ce ashabul jannati humul faizuna, Allah ya ce waɗanda suke a ƙarƙashin aljanna, waɗanda suka samu aljanna, humul faizuna su ne waɗanda suka samu rabauta, su ne waɗanda suka samu rabo mai tsoka. Saboda me yasa? Saboda sun yi imani sun yi biyayya ga Allah maɗaukakin sarki. Haka idan ka koma a cikin suratul jasiya Allah maɗaukakin sarki yake cewa am hasiballadina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم Allah yake cewa sa'a ma yahkumun Allah madaukakin sarki yake tashi wai yanzu za mu sanya wa'anda suka ketara saban Allah suna ta saba ma Allah Allah yace za mu sanya su kamar wa'anda suka yi imani suka yi biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah yake cewa sa'a ma yahkumuna Allah yake cewa ya munana abinda kafiran Quraishawa suke hukunta ma kansu cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama su ma guma kansu za su ba su aljanna wadda za su shiga a ciki Allah yake cewa malakum kaifa tahkumu Allah yace malakum wai mi yasa mu mutane ne mi yasa mu kafirin Quraishawa kaifa tahkumuna wani irin hankali ne ke gare su wanda har ya ba su dama su zan izatan suna cewa wai Allah madaukakin sarki zai ba su aljanna kamar yadda zai ba masu imani الإمام البقائي أشكل تافش نظم الدرة يكيتوا أي أقلم يكيتوا ونئر مهنكلين يغريسو دعاهم إلى هذا الحكم واند يسا سكي وانه حكونش الذي يتضمن التسوية من السيد بين المحسن من أبيده والمسيء يكيتوا ونئر مهنكلين يكيغا كافران قريشاوا دا سكي زتانشي وكودا بايوني كيغا متنغو دابي مغنب دمك غري آنزو yake cewa ko da bayu ne guda biyu gare ka da wanda yake ma da'a da wanda bai ma da'a ba su taba zama dai Allah yake cewa amlakum kitabun fihi tadrusuna inna lakum fihi lama takhayyaru Allah ce shin wai ko dai kafiran Quraishawa suna da wani littafi ne wanda a cikin wannan littafin suna karantawa cewa inna lakum fihi lama takhayyaruna cewa lalle a cikin wannan littafin da kuke karantawa kuna da abun da kuka zaba Allah ya ce a alqur'ani dai mai girma Allah bai gaya ma kafiri cewa ba idan an tashi ranar tashin alkiyama za a bashi aljanna sai ya zaba haka alqur'ani mai girma Allah bai ba mushriki lasisin cewa ba idan an tashi ranar tashin alkiyama zai zabi inda ya mushi a aljanna haka mutumin da bai bi dokokin Allah ba Allah bai mushi alƙawalin cewa ba idan an tashi ranar tashin alkiyama babu a cikin alqur'ani babu a cikin hadisan manzon Allah sai Allah ya ce to amlakum kitabun fihi tadrusuna ko ku dai kuna da wani littafi ne da kuke karantawa wanda inna lakum fihi lama takhayyaruna cewa idan an tashi ranar tashin alqiyama kuna da abin da kuka zaba ma kanku na babbar rabo na aljanna Allah madaukakin sarki a cikin suratul fatir Allah yake cewa am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min Allah ya ce shin wai ko mun ba su wani littafi ne wanda ya bayyana musu cewa su zo su yi abin da suke so a duniya amma idan an tashi ranar tashin alkiyama kuma za a ba su aljanna Allah ya ce bal in ya'idul zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura Allah yake cewa babu abin da mushrikai babu abin da azzalimai suke yi majunan su alkawari da shi illa ghururan sai abin da yake gururi ne sai abin da yake maganganu ne na banza sai abin da yake na cika baki ne wannan kuma ayar kalubale ne Allah madaukakin sarki yake nunawa ga mutanen da su busu imani ba wani zai ce maka idan suna magana a cikin makamin su to kada ka sanya musu baki saboda su suna da wasu tattafai da ake karanta musu cewa mutun yayi wusuli suna da wasu tattafai da ake nuna musu cewa mutun ya zamanto an mishi kashafi suna da wasu tattafai da suke nuna musu cewa mutun zai iya zamantowa dai ne da shi da Allah madaukakin sarki suna da wasu tattafai da a ciki ake gaya musu cewa akwai wurdin da zaka yi kai ma zaka iya zama Allah zaka iya sanyawa kuma zaka iya hanawa to anan martani ne Allah madaukakin sarki yake gaya musu cewa amlakum kitabun fihi tadrusun Allah ce wai kuna da wani littafi ne wanda fihi tadrusuna a cikin shi ake karanta muku tatsuniya cewa inna lakum fihi lama takhayyaruna idan an tashi ranar tashin alkiyama za ku samu abin da kuke so na kaso na aljanna idan an tashi ranar tashin alkiyama wani zai ce maka shi yanzu ya tara lada ko ku ya kai matsayin da dole sai ya bar sallah ya kai matsayin da dole sai ya rinki saba ma Allah ya kai matsayin da dole sai ya ci haramun ya kai matsayin da dole sai ya shirka saboda mi wai yana tunanin ya taka wani mukami wanda wannan mukamin nashi idan bai gama da saban Allah ba idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ma zai rasa ina zai aza shi Allah ya ce to amlakum kitabun fihi tadrusuna Allah ce to wani irin tattafai ne wa'annan wani irin muqami ne wanda babu shi a cikin alqur'ani wani irin matsayi ne wanda babu shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa am lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyamati inna lakum lama tahkumun Allah yake cewa am lakum aymanun alaina ko ku dai kuna da wani alƙawali ne na rantsuwa tabbatacce wanda muka yi muku cewa har ranar tashin alƙiyama kuna da abinda kuke hukunta ma kanku cewa duk yadda kuka saba ma Allah kuma Allah madaukakin sarki zai ba ku aljanna Allah ya ce mu ba mu muku alƙawali ba a cikin alƙur'ani ku ba ku ga Allah madaukakin sarki ba har kuka yi alƙawali da shi baka ga Allah ba har ya baka waliyantaka baka ga Allah ba har ya baka shehuntaka Allah bai ma alƙawalin cewa ba ka zo duniya ka sa wasu su ma sujada ko ka zo duniya ka sa wasu su maka su baka wani haƙƙi cikin haƙoƙin Allah madaukakin sarki wai in an tashi ranar tashin alƙiyama kai ne za ka jan su ka nema musu ceto a wajen Allah koko kai ne idan an tashi ranar tashin alƙiyama zaka dubi wata al'umma ka ce wannan na gafarta musu wa'annan kuma ban gafarta musu ba الإمام فخر الدين الرازي أتكلم للدافع شنا تفسيري يكي تيوا والمعنى يكي تيوا معنى وانن آية أمضى منا لكم وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناحية في التوكيد يكي تيوا وي الله مدوكا كنسر كيكوكو ياي موسى القوليين وانن تيوا إذا أنتاشران التاشن القيامة الله دا يباسو الجنة يدد تيوا بسبو اللعبة sai Allah yake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salhum ka tambaye su ayyuhum bidhalika za'i wane ne wannan wanda ya isa ya lamunce ma aljanna wanda ba Allah madaukakin sarki ba wane ne wanda ya isa ya sanya ka tsira a wajen Allah madaukakin sarki koda ko baka yi aikin kirki ba nan Allah madaukakin sarki yake cewa salhum ka tambaye su anan malaman larabci suna ce ma wannan kalar magana al-iltifat shine ana magana da wani sai kuma aji cewa an bar magana da shi ana yi da wani misali mutum ne kuna magana da shi sai ya zanki cewa yana da kuɗi sai ka ce mana kusanka tambayan mini shi nawa gare shi wannan yana nuna cewa kama ka kaskantar da shi ka nuna shi bai ma kai matsayin ka tambaye shi nawa gare shi ba koko irin yadda muke ana magana sai ka ce a ga ya mishi dai to wannan kamar kana nuna cewa shi bai kai matsayin da kai zaka tsaya ka mishi bayani ka gaya mishi cewa wane ne kai ba to anan shine Allah madaukakin sarki yayi Allah yake cewa manzo Allah salhum tambayasu ayyuhum bidhalika za'im wane ne wai a cikin su wani shehu ne ko wani waliyi ne wanda ya lamunce musu cewa wai in an tashi ranar tashin alkiyama shine za ya sa su tsira a gaban Allah madaukakin sarki wannan kuma magana ce ta banza duk mutumin da yace maka zai sa ka tsira idan dai bai dora ka bisa hanya wadda akwai ta alqur'ani ba ko akwai ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan magana ce ta banza Allah yake cewa amlahum shuraka'u falyatu bi shuraka'ihim in kanu sadiqina Allah yace wai koko dai suna da wani abokan tarayya ne Allah yace to idan an tashi ranar tashin alqiyama sai su zo da abokan tarayyan nasu in sun kasance su masu gaskiya ne a ƙarƙashin wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa amlahum shuraka'u falyatu bi shuraka'ihim in kanu sadiqina malaman tafsiri suna da maganganu guda uku magana ta farko shine amlahum shuraka ko dai suna da wasu abokan tarayya ne anan al-imam al-wahidi da ibn kathir da al-imam al-biqai da ibn ashur suke cewa ai ash-shuraka'u lillahi ta'ala fil ibada Allah ce wai suna da wasu gumaka ne da suke tunanin wa'annan gumakan idan an tashi ranar tashin alkiyama su ne za su yi tsaye su hana Allah madaukakin sarki ya yi musu azaba magana ta biyu kuma shine amlahum shuraka shin wai ko suna da abokan tarayya ne ai shuhada min ghairihim yashhaduna lahum bima yad'una ko suna da wani shaidu ne a cikin alqur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suna da wani shaidu ne na daga al'ummomin da suka wuce cewa Allah ya masa alƙawali su zo duniya su holi su yi abinda suka ga dama kuma za a ba su aljanna wa'anda suka tafi a galkashin wannan maganar kuma akwai Muqatil ibn Sulaiman da al-Imam Samarqandi da al-Imam al-Qurtubi magana ta uku Allah magana ta uku da Allah madaukakin sarki yake cewa amlahum shuraka ko dai suna da abokan tarayya ne anan wasu malaman tafsiri kamar al-Imam Az-Zamakhshari da al-Imam Al-Baydawi da al-Imam An-Nasafi da Abu Sa'ud da al-Imam Ash-Shawkani da al-Imam Al-Alusi suke cewa amlahum shuraka ko dai suna da abokanin tarayya ne shine aina sun yusharikunahum fi hadha al-qawli wa yuwafiqunahum alayhi ko dai suna da wasu mutane ne wa'anda su ne suke tarayya da su a cikin wannan maganar tasu ta banza kuma suke wafaka musu akan wannan magane wa yadhhabuna madhhabahum fihi kuma suna tafiya akan irin al'amari wanda suke akan shi bi ma'ana Allah madaukakin sarki yana so ya nuna mun a cikin wa'annan ayoyin cewa babu wani mutum da zai lamunce maka wai ka zo ya sanya ka wata hanya ya nuna ma cewa wai idan an tashi ranar tashin alkiyama shine zai cece ka shine zai sa Allah madaukakin sarki yayi maka rahama babu wani mutum da zai tsira a gaban Allah madaukakin sarki aikin shi ne kawai zai sa ya tsira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara dangin shi na larabawa yake ce mishi ala inna ala banu fulani laysu bi awliyai manzo Allah yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama famun gidan wane manzo Allah ya ce wa'annan ba mutane na bane manzo Allah ya bayyana musu cewa mutanen shi idan an tashi ranar tashin alkiyama su ne za su zo da alqur'ani su ne za su zo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wani mutum da ya zo da wani abu na uku to babu yadda za a yi tsira ko ya sha a gaban Allah madaukakin sarki a yanzu kuma muna rayuwa a wani lokaci wanda karerai sun yawa mutum ne zai nada babbar riga ya nada babbar rawani ya hanya dora mutane bisa wata hanya da sunan cewa shi yana da wata albarka da duk abin da kai idan an tashi ranar tashin alkiyama zai yi tsaye ya bada cetanka a gaban Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi yake ce ma diyar shi Fatima yake ce mata salini min mali ma shi'ti yace ki tambaye ni daga dukiyata duk abin da kike so yace fa wallahi inni la aghni anki min Allah shay'a manzo Allah yace ma diyar shi wallahi idan an tashi ranar tashin alkiyama ba na iya tsina na miki komai in dai biki aiki mai kyau ba biki ba alqur'ani ba biki ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to idan dai manzon Allah za ya ga ya madiyar shi wannan wanda shi yake da garanti abinda ya faɗa gaskiya ne idan dai zai ga ya madiyar shi wannan cewa ta tashi ta bulke ta yi aiki to kai ma kada kai zamne wani ya labe a cikin wani zaure ka zamna wani ya labe a cikin wani lungu idan kice maka kai abinda ka ga dama idan an tashi ranar tashin alkiyama shine zai yi tsaye ya sa Allah madaukakin sarki ya sanya ka aljanna anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته